Eh, wato halin da ake ciki yanzu kusan za a ce ana ci gaba da lissafa yawan 'yan ƙasashe daban-daban waɗanda suka rasa rayukansu. Musamman ma waɗanda ba su fito ba kuma an san suna da yawan gaske su ne 'yan Najeriya waɗanda akalla ana ta ba da labarin ba a ga wani ba ana jin wani ya rasu, inda har ma ake faɗa akwai ya shafi wasu sarakunan gargajiya masu martaba ce biyu daga Najeriya ɗin. Sunayen ne dai kuma ba a fito da su a hukumance an bayyana ba. Amma tabbas lokacin da ake fito da wannan sakamako, ni a nazarina da yadda nake lura da abun, kuma yadda muka faɗa a baya, yawan 'yan Najeriya da suka rasu za su kai su ne na uku mafi yawan mutane da suka rasu kenan bayan ƙasar Iran da ƙasar Morocco.
Kenan adadin 'yan Najeriya da suka rasu ya haura 35 ɗin da ake cewa.
Ya haura 35 gaskiya yadda abubuwa suke fitowa zuwa yanzu.
To Malam Nasir, yanzu haka yaya ayyukan ke ci gaba da gudana? Har yanzu kamar ka ce kana wurin jihon shedan, har yanzu akwai sauran masu jiha ko kuma an kammala?
Akwai su suna nan kusan kamar ma bai fi kashi 25 cikin ɗari ne suka bar tantunan a yau ba. Dama kamar yadda aka saba tsarin addini, mutum yakan iya yin kwana biyu, yakan iya yin kwana uku. Shi shugaban tawagar ƙungiyoyin addinin Musulunci, Sarkin Kano Islamic Osmosi, ya ce bana kwana uku zai a waɗannan tantuna, da ake yana ba da shawari duka mutane su yi kwana uku. Ban da dama 'yan Najeriya ne ba su fiye yin kwana uku ba, amma sauran ƙasashen Larabawa da mutanen Asiya da mutanen Indonesia da Malaysia yawanci sukan zauna su cika ta kwana uku a waɗannan tantuna. Da haka babu ma abin da ya sauya, kamar ma yanzu ne ma ake shigo tantunan.
Yau Nasiru, to ya cinkoson jama'a da irin turmutsutsun da ke jawo kamar mace-mace da jikkatar jama'a, kamar ya kaga tsarin a yau din?
Yau babu, zan iya cewa kowa kusan ya shiga taitayensa. Ina jin watakila da zarar mutum ya hango akwai waje mai matsala, to ba mamaki dole ya tsaya, saboda labarin cewa an samu wannan rashi. Mutane ba sa karambanin nuna ƙarfi ko bin wajaje. Idan waje ya tsuke, mutane sukan tsaya su jira sai an samu hanyar wucewa, sannan su wuce. Abinda dai shi ma damuwa lazan shi ne tsananin zafi da ake yi. Kusan kowa ana nan ana amfani da ruwan sanyi ana fesawa alhazan yayin da suke wucewa domin wannan jihar. Kuma ina ganin an ɗauki kowa, wato ya ɗauka wa kansa matakin rashin shiga har gidan da watakila zai iya jin rauni ko koma ya kai ga har da rasa rai.
To ganin cewa wannan hatsari ya rutsa da 'yan ƙasashe da dama, saboda haka na tuntuɓi Malam Mustapha Kadi, shugaban ƙungiyar Kodayo, wato haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama, wanda yanzu haka shi ma yana mina.
Lallai haka da kwai 'yan uwanmu 'yan Nijar, kuma waɗanda ma muna tare da 'yan uwansu waɗanda suka je aka samu suka gane su suka tabbata da wato su ne suka rasu. An samu dai mutum 10 waɗanda tabbane 'yan uwansu da kansu sun zo sun bincika, an ga sunayensu kuma an san da su ne. To bayan su kuma da kwai mutum 10 waɗanda ga su 'yan Nijar ne da tuwahin 'yan Nijar, tunda sanin kowa ne wato alhazan 'yan Nijar, kowane yana zuwa da atanhwa ta Nijar. To kenan a san hota su suna saye da ita, amma ba a gane su ko su wane ne ba. A yanzu dai su wato kawai shugabanni na gidan likita sun ce mana suna nan suna bincike. An tambayi kawa inja kowane su samu su je su gani, waɗansu sun je sun gani mai ba su san mutanen ba. To domin haka ake neman kawa inda kawai 'yan uwa waɗanda suka san 'yan uwansu sun ɓace ba a san inda suke ba, a samu ashe su je su dubi huskar su a gane ko su wane ne. Tun a cikin 'yan Nijar da kwai wajen mutum 83 waɗanda ba a san inda suka shiga ba, ana tsammanin ko sun ɓace kuma ana tsammanin ko da kwai su a ciki. Domin haka ya kamata kowa ya karɓi kira a je a samu 'yan Nijar a tabbatar da ko mutum nawa ne.
Yau Malam Mustapha Kadi, a matsayinka na shugaban wannan babbar kungiya ta Kodayo, wato haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a ta ƙasar jamhuriyar Nijar, shin ko ka tuntuɓi hukumomin ƙasar Nijar game da wannan batu?
Tabban ne, lokacin da aka yi wannan zance so biyu ma Nijar can wajen wannan hukuma wadda ake ce ma ta Koho, kenan hukuma mai kula da wato ayyukan haji, mun je na zauna cikin office kin su kuma mun tambaye su ko menene ya faru. Sun ba mu wato kawa binciken da suka yi, kuma bancin haka nan sukan ce mun a yanzu matsalar da suke da wato shine kawa hukuma ta Saudiya ita ce bata ba da oda ba, ita ce ta samu kowa da kowa yayi jiro sai lokacin da suka tashi ne za su cewa ga abin da ya faru tabbas, kenan cewa da kawa sakamako na ƙarshe suka ce su za su bada shi. To kenan a yanzu dai abin da ake nema shine kawa inja na Niger su ne ya kamata kowa ya ji ma cikin al'umma shi mutum nawa ne abu su zo ba, mutum nawa ne wato aka samu labarin su, tunda a jiya cikin waɗanda suka face an samu yau mutum biyu waɗanda aka gani, amma wajen mutum 80 da wani abu har yanzu ba a da labarin su.
Malam Mustafa Kadi, daga ƙarshe ko kana da wani kira ko wani sako zuwa ga ƴan uwan alhazan ƙasar Jamhuriyar Nijar da suka rasa rayukansu a cikin wannan hatsari?
Sako wanda muke da shi kun san wanda ya zo wato harakan wato addini cewa da ibada, to ya kamata a yi mishi addu'a, ya kamata a iya cewa a yanzu a yi bincike a san menene ya faru, kuma ƴan Nijar su gane da cewa wato hatsari a cikin hashi idan ya samu sai a gode ma Allah, kuma a ce Allah ya tsare nan, Allah ya kiyaye gaba, tunda wato mahi yawa duk waɗanda suka samu wannan hatsarin wato bayan sun ƙare jihuwan Hesan ne, sadin sun ƙare jihuwa ne aka samu wannan hatsarin, tunda mu inda muke kwana kawan meta 50 ne da wurin. To kenan ya kamata a iya cewa waɗanga Allah ya karbe su, kuma Allah ya sa duk su zama ƴan aljanna, su kuma ƴan uwansu muna fatan Allah ya sa su yi hankuri kuma su yi addu'a, kuma Allah ya kawo alheri a cikin ƙasa.